بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Litinin 10 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438, daidai da 5 ga watan June shekarar miladiya ta 2017. Wannan shine kaset na 132 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وندا أكفتني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني، الله بنجد يضاف التمش إتاف زاد المعاد موسوءة أتاريه من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافين أن كومي دروانك دنجني دكاراتو لتفركي لتاري دمنهجي ليد من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن الأمر رأي وسد الديني da zamantakewarsa da al'umma. Malamai suna jinjina ga Ibn al-Qayyim saboda wannan aiki da ya yi na tara waɗannan bayanai, duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya inda ya je ƙasar Makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa da kayan aikin shi da littafansa. Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yana takartar da mu bayanai akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da aikin hajji. زعم تاشيا عند يكتشوا. وذكر الإمام أحمد من حديث أمر بن شعيب أن أبيه أن جده قال. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يرويت ترواية أمر بن شعيب أن أبيه أن جده قال يتي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يتي مبي يوان الدؤر دا منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يي أرانا عرفا شين يدنك كرن تونا اللفظين ذكري لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. باب سركي أبن بوتابسا قسكيارة تنتاسي الله، shi kadai ba shi da abokin tarayya da mulki da godiya duka nashi ne. Dukkanin alkhairi yana hannun Allah, kuma Allah mai iko ne akan komai. Al-Imamu Ahmad shi ya fitar da wannan riwaya kamar yadda malam ya ambata a cikin isnadin ta akwai wani mutum mai suna Muhammad bin Abi Humaid wanda malamai suka ce yana da rauni, amma malamai sun kalli riwayoyin da wasu ainihin shawahir da suka bi kamar a cikin tafin Muwatta sai hadisin ya bayi zuwa ga Hassan ne fi shawahid wallahu alam. Wa zakara al-Baihaqi min hadith Ali radiyallahu anhu, hakanan al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi ya ambata a cikin kitabus sunan nash daga ainihin sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu qala, sayyidina Ali yace qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala, yace manzon Allah yace aktharu du'ai ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تحب به الرياح وشر بوائك الدهر. وأن لفظين الإمام أينه واتو بيهكي ما لن يتشي بيهكي أباد الأباري دق سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي يتشي دق منزان الله صلى الله عليه وسلم منزان الله يتشي الدعاء الدشي منزان الله لن يفيه da shi da sauran annabawa salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. A ranar Arafa shine yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la, babu abin bauta bisa gaskiya da tantanta sai Allah, shi kadai bai da abokin tarayya. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله شيكه da mulki da godiya kuma mai iko ne akan komai Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah ka sanya mana haske a cikin zuciyata wa fi sadri nura Allah ka sanya mana haske a cikin kirjina wa fi sam'i nura Allah ka sanya mana haske a cikin jina wa fi basari nura Allah ka sanya mana haske a cikin ganina Allahumma shrah li sadri ya Allah ka yalwata mana kirjina wa yassir li amri ya Allah ka sauka mana al'amurana wa a'udhu bika min waswasi sadri Allah ina neman ka tsare ni daga ainihin waswasin da ke bujiro mutum a cikin kirjinsa wa shatati al'amri ya Allah ka tsare ni daga wargajewa al'amarina wa fitnati al-qabri ya Allah ka tsare ni daga fitnar qabri Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma yajri fil layl ya Allah ka tsare ni daga sharrin abin da yake ainihin zuwa cikin dare wa sharri ma yajri fil nahari da abin da ke zuwa da rana wa sharri ma tahubbu bihi riyah Allah ka tsare ni daga sharrin abin da iska ke kadawa da shi wa sharri bawa'iq ad-dahr da kuma ainihin wato sharrin zamani malan yace wa asanidu hadhihi al-adiya fi halilu tattaruwan hadisan da suka zo dan ainihin wato wannan tabbatar da wannan addu'a suna da ainihin rauni dan ka kamar yadda muka ji a baya shi kanshi wannan isnadin akwai inqita'i a cikin sa baya ga inqita'i sannan akwai mutum a cikin isnadin mai suna Musa ibn Ubaida ibn Nashit ar-Rabazi wanda bararran bawa ne na Banu Amir yana da riwaya a cikin tafin Sunan Tirmidhi da tafin ainihin Ibn Majah ya rasu a hijira da shekara 152 malaman hadisi sun ce yana da rauni sai al-Imam ainihin Ishaq ad-Rawiya sai al-Imam Dharqutni da sai Ibn Hajar duka da sauran malamai sun tabbatar da cewa mutum ne mai rauni dan haka ba za a karbi riwayar nan a haka ai da take ba ina fata mun gane wannan to kamar yadda muka faɗa jama'a a karatun da ya shude cewa hadisin da malam ya kawo mana wanda ya dauko shi daga cikin Sahih Muslim at ya takaita shi kwarai muna so za mu karanta shi daga cikin Sahih Muslim din da kuma wasu ƴan ƙara-ƙaran bayanai duba zuwa ga dimbin fa'ida da ke cikin sa shine wannan hadisi na Jabiru hadisin aikin haji wannan da ke hannuna littafin sharhin Muslim ne na Al-Baharul Muhit Al-Sajjaj fi sharhi Sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj na malam ainihin wato Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi Allah ubangiji ya kara mashi lafiya wannan shine mujalladi na 23 ainihin bugun da aka mishi na Darul Jawzi kashi wani babban malami ne a kasar Makka wanda Allah ya mishi baiwa ta ilimi na ban mamaki gashi dai bakin fata ne dan uwan mu kuma a wannan zamani yake rayuwa amma Allah ya mishi baiwar ilimi da ainihin wato yawan bincike kai ka ce Ibn Hajar kamar da mai waka yake cewa kam tarakal awwalu ailil akhir wa dhaka fadlul wasi'il qadir Allah yana barin wata falala ga wani na baya sai yazo sai a ga ya wuce wani wanda ya shude shi babu shakka duk wanda ya karanta littafin wannan malami zai fahimci abin da ake faɗa dangane da wato kwanduwar shi a ilimin hadisi da sanin mazaje da iya gwara mazhabobi da fahimtocin malamai da fadin yadda yake iya kufa maganganu gashi a inda al-Imam ainihin Muslim yake cewa babu hujjatin nabi ko babu zikri hadisi Jabir ibn Abdullah al-Tawil fi hujjatin nabi sallallahu alaihi wasallam babun da ke bayani akan aikin hajjin manzon Allah babun da ke bayani akan ainihin wato ambaton hadisin Jabir din mai tsawo game da bayani akan aikin hajji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin shi akwai al-Imam Muslim wanda shi ma a cikin sharhin shi na ainihin al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin shi na Muslim al-Minhaj kenan wannan juz'i na 4 shi ma ya tattauna sosai akan hadisin haka ainihin al-Qurtubi Qurtubi Abu Abul Abbasi a cikin al-Mufhim lima ashkala min talkhisi Sahih Muslim zamu ji ainihin wasu bayanai kadan kadan game da haka a takaitan takaitawa malam yace al-Imam Muslim kenan yace haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Hatim qala Abu Bakr haddathana Hatim ibn Isma'il al-Madini an Ja'far ibn Muhammad an abihi qala wannan shine ainihin isnadin al-Imam Muslim daga malam Abu Bakr dan gidan Abu Shayba wanda yake shine kadai a cikin wannan isnadi mutumin kasar Kufa duka sauran madaniyawa ne Mala Abu Bakr ibn Abi Shayba kamar yadda muka ambata a baya sunan shi Abdullahi bin Muhammad بن أبي شيبة ابن إبراهيم بن عثمان الكوفي يا رسول هجر من الله صلى الله عليه وسلم هذا شكرا ربي لتلاتين دبير باب ما لمن حديثني الإمام البخاري دا مسلم دا أبو داود دا نسائي دا الإمام ابن ماجة دكان ننسو سنين رواية دا قريشة أتكين الستة تو واند برواية دا قريشة باكو يشيني الإمام الترمذي باب ما لميني ثقتني من الثقات ثبتني من الأثبات شيني تنقوا واغا عثمان ابن أبي شيبة da shi wannan malami da kuma al-Imam Muslim yace da kuma Ishaq ibn Ibrahim shine ibnu rawiya kenan malam Ishaq dan rawiya al-Hanbali Abu Yaqub wanda babban malami ne shi ma daga cikin malaman hadisi al-Marwazi garin su daya da al-Imam Ahmad ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 238 Allah ya gafarta mishi yana da riwaya a cikin Bukhari da Muslim da littafin al-Imam Abu Dawud الإمام النسائي ده ابن ماجه ببما لميني بالن بخاري يا أمبان ده شي قران غسك شيني ها بخاري كتابن تبارينا كينا أقبان واني إرين يدن رينا كينا أقبان إساقو ده الراوية إساقو ده أكو غامي سيسي كورابرش شما بي تبغني إرين كنشوا هام إي وانا ما أوكي وانا مغانا ما ده إساقو ده الراوية علي بن المدين جزاكم الله خير نعم سي حاتم ابن اسماعيل المدني حاتم ابن اسماعيل المدني شيني مالامن سو واتن سو بيو دين muka lura imam muslim ya gwama malamai guda biyu daga cikin malaman sa su kuma suka ce daga hatim sai ba mu riwaya abubakar da abubakar yake cewa haddathana isma hatim ibn isma'il al-madani abu isma'il kenan wanda ainihin wato malami ne yana da riwaya a cikin kutubus sita gabaki ɗayan su ya rasu a hijira da shekara 186 ko da 7 shi kuma yace daga Ja'far bin Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib kenan wanda aka san da suna Ja'far as-Sadiq wannan babban malamin fiqh daga cikin Ahlul Baiti yana da riwaya a cikin littafin Muslim da al-Arba'a sai kuma a cikin Bukhari mu'allaqan al-Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq rahimahullah ya rasu a hijira shekara 148 shi kuma yace daga baban shi to wai baban nashi shine Muhammad bin Ali bin al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib wanda shine tabi'ut tabi'ina na hadisin shi kuma wannan sai yace shine yake ba mu labari yake cewa dakhalna ala Jabir ibn Abdullah mun shiga gun babban sahabi Jabir dan Abdullah sahabi dan sahabi ɗaya daga cikin al-muktsiruna min ar-riwayat wanda yake da hadisai sama da 1000 ɗaya daga cikin sahabbai 7 da suka fi kwayoyin hadisai in ba na manta ba Jabir dan Abdullah yana da hadisai wajen guda 1700 ba in ba zakira ta abin nan dina ba babban sahabi ne yana daga cikin mu'ammaruna wanda suka dade a duniya har ya makance kamar yadda zamu ji anan baya gani radiyallahu anhu ya rasu Jabir dan Abdullah dan Amr dan Hiram ya rasu a hijira shekara 94 yana daga cikin sahabbai na karshe mutuwa to dama Jabiru ya shahara da wannan riwaya ta aikin haji inda yake magana akan aikin haji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Jabiru hujja ne authority ne akan riwayar hadisi Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya dogara da hadisin Jabir dan Abdullah wajen rubuta littafin sa na Hujjatul Wada' dan kankana littafin nan mai dimbin albarka a inda al-Imam al-Albani ya kokarin tattara riwayoyin da ƙare-ƙaren da suka zo a wasu ainihin wato kutub da wasu usul waɗanda ba muslim din ba amma mu zamu takaita ne kawai akan wannan riwaya ta ainihin wato al-Imam Muslim a takaicen takaitawa yace dakhalna ala Jabir ibn Abdullah fas'ala anil qaumi hatta intaha ilayya mun shiga wurin Jabir dan Abdullah yana makahu sai dinga tambaya suwaye da suwaye ana ta fadan sunaye ai da wane dan wane yace hattanta ha ilayya har ya tike zuwa gare ni fa qultu sai nace ana Muhammad ibn Ali bin Husayn sunana Muhammad dan Ali dan Husayn fa ahwa bi yadihi ila ra'si sai miko hannun shi ya taba kaina wana za'a zirril a'la ya kwaɓe mini botirin rigana na sama wa zirril asfal da botirin rigana na ƙasa thumma wada'a kaffahu bayna sadayya, ya sanya hannun shi akan kirjina tsakanin ainihin nono na guda biyu. Wa ana yawma idhin ghulamun shab, yace ina yaro matashi. Fa qala, sai yace da ni, marhaban bika yabna akhi, lale maraba da kai ya dan gidan dan uwana. Sal amma shi ita tambayar ni duk abin da kake so. Fa sa'altuhu wa huwa a'ma, na tambaye shi yana makahu. Wa hadara waqtu salati, lokacin sallah yayi. Fa qama fi nisajatin, ya mike a cikin wata ƴar riga, wato wani dan bargo. Multahifan biha, yana lullube jikin shi da ita. Kullama wada'a ala wada'aha ala mankibihi, raja'a tarafaha ilayhi, duk sanda tarafuwa ilayhi, duk sanda yasa ta akan kafadar shi sai ta fado haka tana gangarawa ita wannan ƴar bargon ne, ko makamancin haka. Min sigariha, saboda kuncin bargon da rashin girman shi. Warba'uhu ila janbihi alal mishjabi, amma kuma ga babban wani bargo nan a kusa da shi a rataye a jikin al-mishjab, shine kamar ka ce hanga, inda ake rataye kaya. Me yake ce mai da Hausa irin wurin rataye kayan nan namu na da, ina manta sunan shi ma wallahi. To shikenan, shine dai hanga ko. Fa qultu fa salla bina, yayi mana limanci yana makahu. Fa qultu, sai na ce da shi, akhbirni an hajjati, ko hajjati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Faƙala da yadi, na ce Allah shiga fata malam, ka bani labarin aikin hajjin nan na manzan Allah mana salawatullahi wa salamuhu ala nabihi. Faƙala da yadihi, sai yayi haka da hannunsa. Faƙa'a da tis'an, ya nuna tara, kamar ka ce ya ɗauko yatsu biyar da yatsu hudu sai ya haɗa su wuri ɗaya, ya nuna tara. Faƙala, ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama makasa tis'a sinina lam yahujja, yace manzo Allah ya rayu shekara tara, yayi haka da yatsin shi shekara tara bai aikin hajji ba. Thumma azzana fi nasi, sannan manzo Allah yasa akai shela ga mutane cewa kowa ya taho. Fil ashirati, a shekara ta goma. Anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama hajjun, cewa wannan shekara manzo Allah zai tafi aikin hajji. Faqadima almadinata basharun kathirun, sai mutane da yawa suka zo garin Madina. Kulluhum yaltamisu an ya atamma bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama, Jabiru yace kowa yana so ne yayi koyi da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi, wa ya'mala mithla amalihi, ya aikata aikin hajjin shi irin na manzon Allah. Fa kharajna ma'ahu hatta ataina dhul hulayfati fa waladat asma'u bintu umais muhammad ibn abi bakr, yace muka fita har aka je dhul hulayfa, a wannan wajen sai matar sayyidina abubakar Asma'u ƴar Umais ta haifa mashi ɗa mai suna Muhammad ɗan Abubakar. Fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kaifa asma'u, sai ta aiki mijinta ya je tambaye mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya za ta yi. Qala, sai manzon Allah ya ce igtasili wastaghfiri bi thawbin wa ahrimi, ki wanka sannan ki toshe ainihin mafitar jinin nan da wani tufa ko wani tsumma, sannan ki ɗauki harama. Fa salla rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil masjid, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin salla a wannan masallaci. Thumma rakibal qaswa'a hatta idha stawat bihi naqatuhu ala albayda nazartu ila maddi basari bayna yadayhi min rakibin wa mashin, har a lokacin da raƙuma ta daidaita da shi a cikin ainihin wato sahara, sai na kalli iya ganin idona na ga mutane wasu akan abun hawa, wa mashin wasu masu tafiya a kafa, wa an yaminihi misla zalika, dama da shi ma mutane iya ganin idanka, wa an yasarihi misla zalika, hagu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ne iya ganinka, wa min khalfihi misla zalika, haka nan a bayansa. Wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama baina adhhurina, manzon Allah ko yana tsakankaninmu. Wa alaihi yanzilul qur'an, shi Allah yake sako da alqur'ani. Wa huwa ya'rifu ta'wilahu, kuma shi ya san fasara alqur'ani, shi ya san ma'anar shi. Wa ma amila bihi min shay'in amilna bihi, da haka sai muka zauna lafiya saboda sai manzon Allah yayi aiki sannan muke yi duk aikin da shi ne fasara alqur'ani. Fa ahalla bit tauhid, sai manzon Allah yayi talbiya ta kadaita Allah, yace labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, yace labbaika allahumma labbaika, ya Allah na amsa kiranka, ya Allah na amsa, labbaika la sharika laka labbaik, ya Allah na amsa kiranka, ya kai Allah wanda baka da abokin tarayya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, godiya da ni'ima duka naka ne ya Allah da sarauta, la sharika lak, baka da abokin tarayya. Wannan daga cikin fassarar da fa ahalla bit tauhidi tace fassara mafi inganci cewa akasin abinda mutanen Makka suke ihrami da shi, suke talbiya da shi, za su ce la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka, ba ka da abokin tarayya sai wani abokin tarayyan da kai ka yadda a sashi a tarayya tare da kai, kuma shi ma mulkin ka ne da abin da shi ma ya mallaka. Kaga sun shigar da gumakansu kenan. To kaga wannan shirka ne akasin tauhidi, ko kuma da suke fassara cewa fa ahalla bit tauhidi sai yayi ainihin ifradi. Wannan fassara ce wacce take mai rauni domin mun ji cewa kirani ne, wallahu alam. Malam ya ci gaba da cewa wa ahalla nasu bi hadha alladhi yuhilluna bi. Jabiru yace sauran mutane kuma kowa yayi irin talbiyar da ya saba. Falam yurud rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim shay'an minhu, wanda Allah bai hana yin wani irin talbiyar da ya saba ba. Shikenan malam ya ci gaba da cewa walladhi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talbiyatuhu, wanda Allah ya lazamci talbiyarsa. A wata riwaya aka ce har sai da bakunan mutane suka bushe, ba ai wata tafiya mai nisa ba saboda yawan yin talbiya da suke, duk bakunan su sun bushe sun kafe. Qala jabirun walasna nanwi illa alhajj, jabiru yace ba mu da wata manufa ta fitowa sai aikin haji. Lasna na'rifu al'umra, a lokacin mun ba mu san abin da yake cewa tamattu'i ba. Hatta idza atayna albayta ma'ahu, sai da aka zo ɗakin Allah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, istalama rukuna faramala salasa, ya ainihin taba rukunul yamani inda Hajar Aswad yake, sannan yayi sassarfa kafa uku, wa masha arba'an, ya tafi ainihin wato tafiya gama gari kafa hudu. Thumma nafadha ila maqami Ibrahima alayhi salatu wassalam faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahima musallan, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi inda maqami Ibrahima yake ya karanta wannan aya. Faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bayt, ya sanya ainihin wato maqami Ibrahim tsakankaninsa da tsakanin ɗakin Allah. Fakana abi yaqulu, sai wannan ainihin wato Jafar dan Muhammad yace babana Muhammad ya kasance yana cewa wala a'lamuhu dhakarahu illa al-nabi sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u fi rak'ataini, yace ban na tabbatar cewa Jabiru ya ambata daga manzon Allah cewa a sallar da manzon Allah yayi a wannan maqama Ibrahima sai ya karanta qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun, thumma raja'a ila ar-rukni fastalamahu, sannan ya koma ya sake taba ainihin rukunul yamani. Thumma kharaja min al-babi ila as-safa, sannan ya fita ta kofa zuwa ainihin safa. Falamma dana min as-safa qara'a inna as-safa wal marwata min sha'airillahi abda'u bima bada Allahu bi, yayin da yaje safa sai karanta ainihin fadin Allah inna as-safa wal marwata min sha'airillah, sannan yace zan fara wannan sa'ayi da abinda Allah ya fara ambata a ayar. Fa bada bis-safa farqiya alayhi, ya fara da dutsen safa ya hau kan dutsen safa hatta ra'al baita, har sai da ya hango ɗakin Allah. Fastaqbala al-qiblata, ya fuskanci al-qibla. Fa wahada Allah wa kabbarahu wa qala, ya ainihin yima Allah tauhidi da girmama Allah, sannan yace la ilaha illa Allah wahda la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda, yace babu abun bauta bisa gaskiya da tantance sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya, shike da mulki da godiya, shike da iko akan komai, babu abun bauta bisa gaskiya tantance sai Allah shi kadai, wanda ya cika manzon shi alƙawarin sa, ya taimaki manzon shi bawan sa, ya rugurguza gaba ɗaya sojojin taron dangin nan shi kadai. Thumma da'a bayna zalika qala mithla hadha thalath marrat, yace sannan yayi ta'addu'a kuma ya maimaita wannan ainihin zikiri so uku. Thumma nazala ila al-marwa hatta idha sabbat qadamahu fi batn al-wadi sa'a, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya gangaro ya kama hanyar Marwa daidai lokacin da kafafun shi suka taka ainihin cikin kwarin wannan kwazazzabu, sai ya tafi a guje hatta idha sa'idata masha, har sai da ya hau can tudu sai kuma ya tafi a hankali. Hatta atal Marwa, haka ya isa Marwa. fafa'ala 'ala al-marwati kama fa'ala 'ala safa, ya aikata irin abin da ya aikata a Marwa yazo ya aikata shi a Safa, ya aikata irin abin da ya aikata a Marwa irin abin da ya a Safa. Hatta idza kana akhir tawafihi 'ala al-marwati fa qala, ya inda ya tawafi na karshe ya tike a Marwa sai ya ce law an istaqbaltu min amri masadbartu lam asqil hadiya, da a ce na san haka al'amarin zai faru da ban koro hadaya ba, waja'altuha umrah, da sai na mai sheta umrah, faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyuhilla, wanda duk ba shi da hadaya ya warware aikin hajin shi ya koma tamattu'i, waliyaj'alaha umrah. Faqala Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum faqala, faqama Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum faqala, sai Suraqah dan Malik dan Ju'shum sai ya mike yace ya Rasulullah ali amina hadha am lil abad, ya manzon Allah wannan shekara ce kai koko li abadin har abadan abidina. Fashabbaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asabi'ahu wahidatan fil ukhra, sai manzon Allah ya sanya hannayen shi ya ratsa su, wani ya tsa ya shiga cikin wani, wa qala yati dakhalat al umratu fil hajj marrataini la bal li abadin abad, yace umra ta shige cikin aikin haji, umra ta shige cikin aikin haji ba wannan shekara ba kadai har abadan abada. Wa kadima ali min al yamani bi budunin nabi sallallahu alaihi wasallama, sayyidina ali ya taho daga kasar Yaman, ya taho da ainihin wato raquma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa wajada fatimata radiyallahu anha mimman halla, sai zo tare da Fatima ta warware haramarta, walabisat thiyaban sabighan, ta sanya kaya mai rini, waqtahalat ta sanya tozali, fa ankara zalika alaiha, yace yaya haka, fa qalat inna abi amarani bihaza, tace babana manzon Allah kenan salawatullahi wasallamu alaihi shi yace ne haka. Qala fa kana ali yaqulu bil iraq, sai ali ya kasance a kasar Iraki yana bada labari yana cewa fa dhahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muharrishan ala fatima, sai na tafi gun manzon Allah na ce na kai suka, na kai kara, na kai ainihin wato complain akan Fatima, lillazi sana'at, akan wannan abin da ta aikata, mustaftiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ina mai neman karin bayani a gun manzon Allah, fi ma zakarat anhu, cewa da gaske ne abin da yace tace yace shi yace. Fa akhbartuhu anni ankartu zalika alaiha, na bashi labarin kuma cewa ni na ce abinda tayi ba daidai bane. Fa qala sadaqat sadaqat, manzo Allah ce tayi gaskiya tayi gaskiya. Ma za qulta hina faradta alhajja, kai me ka fada sa'ad da ka zo daukan niyya ta aikin hajjin ka, ka zo yin ainihin wato talbiya. Qala qultu allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk, yace na ce ne ni ina daukan harama irin wanda manzon ka ya dauka ya Allah. Qala sai manzo Allah yace fa inna ma iyal hadiya fala tahil, to ni na zo da hadaya bazan warware ba, dan haka kai ma ka zo da hadaya karka warware. Qala Jabir yace fa kana jama'atul hadi lil alladhi kadima bihi ali min al yaman, sai zama ainihin tattaruwan watin hadayar da Ali ya zo da ita daga Yaman, wallazi atabihin nabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma wanda manzon Allah ya zo da shi daga Madina, da aka hada sai suka zama mi'atan, raqumi 100. Qala Jabir yace fa hallan nasu kulluhum, gaba dayan mutane suka warware haramar su, wa qassaru suka rage gashin kansu, illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam, amma banda manzon Allah, wa man kana ma'ahu hadiyun, banda kuma duk wanda ke da hadaya. Falamma kana yawmut tarwiya, yayin da aka zo ranar 8 ga wata, tawajjahu ila mina, sai aka tashi aka kama hanyar Mina. Fa ahallu bil hajji, suka ce labbaika allahumma hajjan, wa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, fa salla biha adh-dhuhra wal maghriba wal asra wal maghriba wal isha'a wal fajra, manzo Allah ya hau ya tafi ainihin Mina, ya je ya salla azhar da la'asar da magariba da isha da asuba ta washe gari, thumma makasa qalilan, sannan ya zauna kadan, hatta tala'at ash-shamsu, har rana ta fito, wa amara baqiyati bi qubbatin min sha'rin tudrabu lahu bi namira, sannan yasa aka tafi aka je aka kafa mashi ta irin rumfa wanda aka yi ta da ainihin wato gashin dabbobi da aka saka aka je aka ainihin wato kafa ta a namira fasara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama za Allah ya kama hanya ya tafi wala tashukku quraish illa annahu waqifun indal mash'ar alharam quraishawa dake cikin wannan tawaga suna ganin babu makawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya ne a cikin al-mashhar al-haram ba zai fita daga cikin harami ba ma'ana irin yadda suke a jahiliya kama kanat quraish tasna'u fil jahiliya fa ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta ata arafa sai manzon Allah yazo ya wuce inda suke tsayawa har ya je arafa fa wajada al-qubbata qad duribat lahu bi namira ya samu an riga an kafa mishi wannan ɗan rumfa fa nazala biha ya sauka a cikin rumfa ya da zango hatta idza zagat ash-shamsu hadda rana tai zawali amara bil qaswa'i fa ruhilat la sai yasa aka daura ma al qaswa'u ainihin wato siddi fa ata batna al wadi idai cikin kwazazzaban na ainihin wato arafa fa khataba an-nas iyo mutane hudu ba wa qala yace inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha ya ku jama'a ku sani da cewa da jininku da dukiyarku sun haramta akan junanku kamar yadda wannan rana take da haramci da alfarma fi shahrikum hadha a cikin wannan wata na Zulhijja fi baladikum hadha a cikin wannan gari na Makka ala ku tsaya ku ji kullu shay'in min amril jahiliyyati tahta qadami mawdu'un ki duk wani al'amari na zamanin maguzanci to na take shi da kafan nan tawa wa dima'ul jahiliyyati mawdu'a jinan nakin da ake bin bashi na zamanin jahiliya na take su wa inna awwala damin adau min dima'ina dam ibn rabi'ah ibn al-harith jini na farko da zan wargaza ainihin wato bashin shi da ake bi shine jinin dan gidan rabi'ah dan harith kana mustardi'an fi bani sa'd ya kasance ana shayar da shi ne ana renan shi a cikin banu sa'd fa qatalathu hudhayl sai hudhayl sai kashe shi da wani makami wanda ya ainihin karkace wanda kamar a ce stray bullet waribal jahiliyyati mawdu'un riba kudin ruwa da ake bin bashi a jahiliya na hana su na soki su wa awwalu riban adau ribana riba ta farko da zan lalata ita ce ribar gidanmu riba Abbas ibn Abdul Muttalib ita ce ribar kawuna Abbas fa innahu mawdu'un kulluhu na wargaza wannan ribar gaba daya fattaqullaha fil nisa'i ina ja muku kunne ku ji tsoron Allah game da al'amarin mata fa innakum akhastumuhunna bi amanillahi kun dauke su ne da ainihin amanar Allah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi kun halasta a farjin su ne da kalmar Allah kalmar Allah ko dai kalmar tauhidi ko kuma ainihin ya zama wato siga aure da aka yi ko fadan Allah fankihu ma tsabalakum minan nisa'i kuma kamantan haka malam ya ci gaba da cewa walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu wajibi ne akan su matan kar su bari wani ya shiga gidanku wanda ba kwa so ya shiga fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih idan suka aikata haka za ku iya dukan su duka ba mai cutarwa ba walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ku kuma wajibi ne ku ciyar da su ku ba su sutura bisa ainihin adalci da kyautai wa qad taraktu fikum ma lan tadillu abadan ba'dahu in ma lan tadillu ba'dahu in itasamtum bihi na bar muku abinda idan dai ku rike shi to ba za ku bata ba har abada kitabullahi littafin Allah wa antum tusaluna anni ku sani da cewa za a tambaye ku game da ni fama antum qa'iluna me za ku bada amsa qalu sahabbai suka ce nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahata muna shi da cewa ka isar da sako ka bada wajibin da ke kanka kuma kai kyautai fa qala bi isba'ihi as-sababa sai ya nuni da dan da yatsan shi ainihin wato na tasbihi dinnan yarfa'uha ila as-sama yana nuna sama da ita yana cewa wayan kutuha yana mika ta yana sama da ita yana nuna wa mutane ila nas yace Allahumma shahad Allahumma shahad ya Allah ka shida ya Allah ka shida salasa marrati ya fada haka sau uku thumma azzana thumma aqama fa salla sannan aka tada iqa aka yi kiran sallah aka tada iqama fa sallal dhuhra ya sallati azhar thumma qama fa sallal asra ya miki ya sallati al'asr wa lam yusalli bainahum shay'an bi sallati komai tsakankanin su ba thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta atal mawqifa sannan manzo Allah ya kara hawa abun hawan shi har sai da yazo wurin tsayuwa arafa faja'ala batana naqatihi alqaswa ila as-sakharati yazo ya sanya ainihin cikin raƙumar sa akan ƴan kananan duwatsin nan ma'ana ta tsaya a daidai inda duwatsin suke sai da macikin ta na kallon duwatsin waja'ala hablal mushat bayna yadayhi akwai riwaya mai jabalal mushati zamu zo mu ji magana akan ta insha Allah waja'ala hablal mushati bayna yadayhi ya sanya ainihin wato matattara ko hanya ko lawalin masu tafiya da kaba gaba gare shi wastaqbala alqiblata ya kalla alqibla falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shams manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bai gushe ba a tsaye a wannan waje har rana ta fadi wa zahabat as-sufura jadajar rana din nan ya tafi aka daina ganin shi hatta ghaba al-qurs ya zama ainihin wato kwallon rana shi ma ya bace ba a ganin shi wa ardafa usamata khalfahu sai ya goya usamah ibn zaid a bayan raƙumar shi wada fa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah ya fito ya kama hanya zuwa muzdalifa kenan wa qad shanaqa lil qaswa'i zimama alhalin ya takura linzamin wannan raƙuma baya barinta tana yin sauri hatta inna ra'saha la yusibu mawriki rihlihi hay ya zama wato wuyanta yana kanta yana taba wato yana taba abin nan gefen siddin abun hawa wa yaqulu bi yadihi al-yumna yana ta nuni da hannun shi na dama yana cewa ayyuhan nasu as-sakinata as-sakinata mutane ya ku mutane atafa anatsi atafa anatsi kullama ata hablan min al-hibali arkhalaha qalilan hatta tas'ada hatta atal muzalifa insan ne wajen taron mutane ko cincirin dan su sai ya dan ainihin kara mata ragewa ya dan kara rage mata sauri kadan hatta dan samu ta hau ma'ana ya dan sakin mata in yazo tudu ta samu ta dan hau har yazo muzdalifa fa salla biha al maghriba ya sallan maghriba a muzdalifa wal isha'a ya sallan isha bi adhanin wahidin wa iqamatin da kiran sallah kwaya daya da iqama guda biyu ma'ana iqama ga kowace sallah kenan walam yusabbih bainahuma shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar nafila tsakankanin su ba thumma tada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta tala al-fajr sannan manzo Allah ya samu riya kwanta har al-fajr ya fito wa salla al-fajr hina tabayyana lahu subuh ya sallaci asubahi yayin da tabayyana cewa asubahin tayi bi adhanin wa iqamatin da ainihin kiran sallah guda daya da iqama thumma rakiba al-qaswa sannan ya hau al-qaswa hatta ata al-mash'ar al-haram hay yazo inda yake cewa al-mash'ar al-harami wannan wato tasha ko matsayar mutanen makka fastaqbala al-qiblata fada'ahu wa kabbarahu ya fuskanci al-qibla ya roki Allah ubangijin sai ya girmama Allah wa halalahu ya karanta la ilaha illallah wa wahadahu ya karanta ainihin wahdahu la sharika la falam yazal waqifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba a tsaye hatta asfara jiddan har sai da gari ya haske kwarai fadafa sai ci gaba da tafiya qabla an tadla ash-shams kafin fitowar rana wa ardafa al-fadl ibn abbas anan kuma sai sake daukan wani ainihin passenger ya goya shi ya rage mai hanya shine al-fadl ibn abbas radiyallahu anhu wa kana rajulan hasan ash-sha'ri abyaba ya kasance shi al-fadl wani mutum ne mai kyakkyawan gashi faritas wasiman mai kyan halitta falamma dafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marrabihi bu'un yajrina shikenan da aka wuce wannan waje sai manzon Allah ya ga wasu mataye bu'un daga za'ina az-zu'un asali za'ina shine raƙumin da ke daukan mace daga baya saboda mulabasa da mujanasa sai ma ana ce mishi kawai mace din kamar yadda ake ce ma raƙumi arrawiya raƙumin da ke daukan kayan ban ruwa sai ana ce mishi ma shine mai bar ruwa din, kamar yadda ake ce mazani hiqu, alhalin asali hiqu shine kashin nan na hagu wajen kwankwaso daidai inda yake daura zani. Wannan Laraba suna wannan lil mujanasa lil lil mulabasa, ko a wani yare ma ana iya samun wannan idan mutum ya kusanci da abu sai a sa mai sunan shi, ko su zama ba sa ainihin wato ba a tantance wuri da wuri da suke kusanci ko abu da abu haka. To sai wasu mataye suka wuce yajrina, suna tafi cikin sauri, shine ma'anar yajrina anan, hijaban suna jan ƙasa. Fatadikal fadlu yanzuru ilayhinna, sai fadlu dan Abbas yayi ta kallon su. Fawada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala wajhil fadli, sai manzo Allah ya sa hannun shi akan fuskar fadlu din. Fa hawwala al fadlu wajhahu, da manzo Allah ya sa fuskar shi ya tare haka, ya tare shi, sai manzo sai ya juya ta ɗayan wajen, kamar kace yana kallon sa dama da aka tara dama, sai wai ga tahu yana so, sai ya kare musu kallo, ko yana musu dogon kallo kenan. Manzo Allah ya tare ila ash-shaqqil awwal, fa hawwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu min ash-shaqqil akhar, manzo Allah ya saki sa hannun shi ta ɗayan bangaren, ala wajhil fadli, ya ainihin tara fuskan fadlu, yasrif wajahu min ash-shaqqil akhar yanzuru, yana ainihin tare shi kar ya kalla, hatta ata batana muhassirin. A wata riwaya aka ce Abbas baban shi sai ya ce ma manzo Allah, ya kake tare ma dan uwan naka fuskan shi? Manzo Allah ya ce na ga kyakkyawan saurayin da kyakkyawan budurwa suna kallon juna, ina tsoratar musu fituna. Wannan fa a filin aikin hajji ne jama'a, a filin Arafa ne, kar ka manta an taho, kuma sahabbai ne, kuma a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga duk wani zamani aula da atari kenan, da duk wasu irin mutane da duk wani irin waje, Allah ya tsare mu. Hatta ata batana muhassirin, hasira aka zo wannan kwazazzabo da ake cewa batnu muhassir, inda aka halakar da ashabul fili, ko fa harraka qalilan, sai manzo Allah ya dan saki linzami, ya dan ƙara sauri. Thumma salaka tariqal wusta allati takhruju ala aljamratil kubra, sannan ya shiga hanya wata ke ta tsakiya wadda ta fulo da kai daidai aljamratil kubra. Hatta ata aljamrata allati inda shajara, har ya zo gun wannan jamra wadda take wurin bishiyan nan, inda shajara ko inda zabiru wurin bishiyan nan, lil ahadi al huduri kenan. Faramaha bi sab'i hasayatin, yazo yayi jifa har sau bakwai. Yukabbiru ma'a kulli hasatin minha, yana cewa Allahu akbar tare da kowane dutse. Misal hasal khazfi, kaman ainihin karamin akuwa ta ainihin wato jifa. Rama min batnil wadi, yayi jifan daga nan cikin kwazazzaba. Thumma sarafa ila al manhari, sannan ya tafi wurin yanka, mahautar da ake yanka ainihin dabbobin watin abin nan hadaya. Har a yanzu da zaran ka bar jamra din al-Aqaba, zaka gangaro ne kawai, daga gefen ka na dama akwai wurare da aka giggina ga sunan inda ake yayyanka waɗannan dabbobi. Shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gangaro. Fanahara salasan wa 60 biyadi, ya yanka raƙuma guda 63 da hannunsa. Thumma ata aliyan, sannan ya bayo aliyu wuka. Fanahara ma ghabara, ya yanka sauran, in ka ce 100 ne kaga saura 30 da nawa kenan, saura 37 ko. Wa ashrakahu fi hadihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tariya da sayyidina Ali a cikin waɗannan ainihin wato hadaya. Thumma amara min kulli badanatin bi bada'a, sannan ya sa aka ɗauko tsoka a jikin kowace ainihin wato raƙuma. Faju'ilat fi qidrin, aka sa a tukunya guda. Fatubikhat, aka ainihin wato dafa shi gaba ɗaya. Fa akala min lahamiha, ya ci daga naman. Fa akala shi da sayyidina Ali suka ci daga naman. Wa shariba min maraqiha, kuma suka sha ruman. Sai ya zama kenan sun ci naman na duka dabbobin, wanda ba su ci nama ba to ruman ya wakilta, tunda ruman a ya cakuɗe da juna gaba ɗaya. Da wannan malamai suke cewa duk wanda ya rantse ba zai ci nama ba, in ya sha ruman farfesun nama to faqad hanasa, ya kare rantso shi. Ko da kifi ya ci kuwa, saboda kifi ma Allah ya kashi da suna nama, lahaman tariyan, ko kifi ka ci to ka kare rantsuwarka. Summa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa afada ila albayt, sannan manzo Allah ya hau abun hawansa sai ya tafi zuwa ɗakin Allah. Fa salla bi makkah adh-dhuhra, yayi sallar azhar a makka. Fa ata bani abdul muttalib, bayan da ya salla azhar a Makka, zamu zo mu ji cewa yayi sallah azhar a Makka, riwaya sahihiya, kuma riwaya sahihiya yayi sallah azhar a Mina bayan ya koma. Ya za a hada su? Malamai sun hada su ta hanyoyi da dama, daga cikin hanyoyin cewa yayi sallah azhar a Makka, sannan kuma ya koma Mina, sai ya tarar ba a yi sallah ba ana jiran shi, saboda bai ba wakilci ba, suna ta jiran shi sai ya kara yi musu sallah, kamar yadda yakan yi haka a ainihin halin tafiya sallar tsoro da makamantansu. Haka malamai suka kawo daga cikin maganganun da aka hada su karanta ainihin wato littafin Sharh Muslim na al-Imam an-Nawawi da wasu wurare, insha Allah za mu ishara daga baya insha Allah. Malam ya ci gaba da cewa sai manzo Allah ya tafi fa'ata bani Abdul Muttalib, yaje gun dangin sa bani Abdul Muttalib, yasquna ala zamzama, suna shayar da mutane a rijiyar zamzam. Faqala, sai ce da su, inzi'u bani Abdul Muttalib, ya ku dangin Abdul Muttalib, ku ci gaba da jawo ruwa daga cikin ainihin rijiyar nan. Falaula an yaglibakum an-nasu ala sikayatikum, wallahi ba dan kada mutane su muku ainihin hijacking, su kwace muku wannan falalar ta aikin shayar da ruwan nan ba, da naza'atu ma'akum, da ni ma zan sauka na jawo ruwan, tunda ni ma bani Abdul Muttalib, amma idan na sauka na ja, to mutane za su dauka shi ma yanzu wannan sha'ira ce min sha'irin hajj, kowa zai ce sai yayi, daga nan kuma za a yi ainihin wato oba abin nan, za a yi oba takin din bani Abdul Muttalib a wannan aiki da suke yi. Fanawaluhu dalwan fashariba minhu, sai suka mika mishi ainihin wato guga guda, sai ya kwankwada ya sha. Wannan shine hadithin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu, na ainihin wato bayani akan zuwan aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan malamin Ali Adam a baya da yake cewa qala an-Nawawi radiyallahu rahimahullahu, hadithu Jabir radiyallahu anhu hadha hadithun azimun mushtamilun ala jumalin min al-fawaid, wannan hadisi na Jabir dan Abdullahi hadisi ne da yake dauke da ainihin wato jumloli da dama na falaloli, wa nafa'isa min muhimmatil qawaid, da abubuwa masu daraja na muhimman ka'idojin addini, wa huwa min afradi muslimin, na daga cikin hadisan da muslim ya kadaitu da su. Lam yarwihi al-bukhari fi sahihihi, bukhari bai fitar da shi ba a cikin sahihinsa. Sai can gaba yace qala al-qadi iyad, الإمام القاضي إياد ابن موسى اليهسبي يتي وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر ما لم يسني مغانا أكن أبن دي كسكي حديثنا النفقه وسكا يويتا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا الإمام بن المنذر ندى لتافي نمو سمع أكن فائد جنوانا حديثا وخرج فيه من الفقه 150 نوعا يا أبو تدى قائد جيد فقه دا فهنتا قداء تريد حمسن دا ولا أبو سي الإمام إياد يتي ولو تقصى دا يا تي بري يتاتي كي دغ قفا كان كومي لزيدا على هذا القدر قريب منه دا سي ان قارا اكن 150 وانا ابو كمشي دا يسن كاي فائده 300 كينا وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في اثناء شرح الحديث مالن يتي قال الجامع عفى الله عنه وانا ان شاء الله تعالى سأقوم بشرح الحديث شرحا مستوعبا مستكملا لمقاصده ومجتمعا لفوائده ومستخرجا لأوائده بحيث تقر عين به عيون الراغبين من رواده وبالله تعالى أستعين ومنه أطلب المدد والتمكين إنه جواد كريم رؤوف رحيم يتي نيكم زن سيا أنور زن يمغنا زن تنتنتي زن كي انكاو وزن بياني أكم فائدو جنسا da falalar da ke cikinsa da fikihun da ke cikinsa, duk sai na fito da abin da zai sa in ka karanta ka ji daɗi, ka ji idanka ya yi sanyi, ka ji ka more karatu. Da haka jama'a, kun ga dan daga wannan farkon mujalladi daga shafi na 5 yake sharhin hadisin har zuwa shafi na 155, duka wannan sharhin hadisin ne. Ya yi yawa ko alasani? Ya yi yawa tun sharhi ni dai ban taba ganin da hadisin sharhin irin haka ba. Magana yake wasu ma har da maimaitawa, wasu ka rasa ma me yake so ya kai ya kawo gashi jamma'u ne. Yace Mulla Alul Qari yace, wana yace, Ibn Hajar yace, Qadi Iyad yace, shi kanshi Ibn Qayyim yace kaza, Ibn Taymiyya yace kaza, Al-Imam Al-Qurtubi yace kaza, in ya fada kuma sai ya ce qala al-jami'u afallahu anhu, shi ma kenan, shi kuma Ali Adam ya ce kaza. Allah ya gafarta musu gaba daya. Za mu dan tattaba ne jama'a kadan kadan ru'usul aqlami ko, saboda mu malalata ne, mutanen karshen duniya masu son banza, ba zai yi mu tabbata wannan karatun aka ba jama'a, ba zai yi ba. In yanzu shi fa littafin nan rubuta kayan shi yake yana karantar da shi, ko kuma yanzu ina jama'a in ka ganmu muna zaune to Facebook muke yi, za mu zauna mai tayi awa da awoyi ko taɗin banza da wofi labarin wasu ƴan iska can, ƴan ƙwallo ko ƴan dambe ko masu kuɗi ko ƴan siyasa. Allah ya tsare mu. To a inda yake cewa akwai inda yake magana bayan da ya gama kawo maganganun kamar yadda ya ambata a cikin gababbun hadisin, sai ya zo ya ce masailu tata'allaqu bihadha alhadith, ga mas'aloli da suke da alaka da wannan hadisi. Haka yake kawo sai ce mas'alatul ula, mas'alatul thaniya, kaza kaza kaza. To zamu bi wasu, wasu kuma zamu tsallake su gargwadon hali. Malam yace al mas'alatul ula, wannan ta farko yayin magana ne akan wato hadisin da makharajin shi da kuma suwaye suka fitar da shi, cewa wannan hadisi an samu daliban Jabiru mutum bakwai siqatu su rawaito hadisin daga gare shi. Daga cikin riwayoyin akwai wadda take riwaya ta Imam Muslim, akwai da al-Imam Abu Nu'aym ya fitar a cikin mustakhraj, al-Imam Abu Dawud ya fitar, al-Imam Ad-Darimi, al-Imam Ibn Majah, Ibn al-Jarud a cikin al-Muntaqa, al-Imam al-Baihaqi, dukkanin sun fitar da wannan hanya ta Muhammad Jabir dan ta ainihin Ja'far dan Muhammad as-Sadiq da wannan cikakkiyar. Haka nan kuma akwai wata riwaya daban al-Imam Muslim ya kara fitar da ita, sannan al-Imam Ahmad a cikin Musnad, al-Imam Aini Abu Dawud at-Tayalisi a cikin Musnadinsa, sannan al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ad-Darimi da Ibn Majah da Malik, al-Imam Tahawi a cikin Sharh Ma'ani al-Athar da Mushkil al-Athar, Abu al-Qasim at-Tabarani a cikin Al-Mujam al-Kabir, Ad-Darqutni a cikin Sunan dinsa, al-Imam al-Hakim Abu Abdullah, al-Imam Ibn Khuzaimah, duka wannan sun fitar da shi, sannan Ibn Sadin a cikin Tabaqat al-Kubra, sannan ainihin wato al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani a cikin littafin Hilyatul Awliya. Akwai riwaya kuma Abu Zubair an Jabir, akwai gasunan dai da yawa yayin ta ambatan su waɗannan, sannan yayin takhrijin hadisin da bayani akan wuraren da zaka same shi kamar yadda yake a bisa al'ada shi gaba daya. Sai yace akwai kuma mas'alatu salisa min fawaidihi, daga cikin fa'idojin hadisin abu na farko bayanu hujjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa anna mundu an kharaja min al-madinati ila an intaha min a'mal al-hajj. Wannan hadisi yana mana bayanin gaba daya aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun fitowarsa daga Madina har ya gama aikin hajji. Shi yasa ake daukar shi a matsayin asali game da bayani akan aikin hajji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa minha annahu yustahabbu liman warada alaihi za'iruna aw difanu aw wa nahawhum an yas'ala anhu. Na daga cikin fa'idar kuma shine yana daga cikin abin da ake so kai idan baki suka zo gurinka kuma su ziyara, ka tambayi su waye su. Wannan zai ba su ainihin uns, sakin jiki da kai, ba kai a zo a zauna ba a san waye da waye ba, a to kai mutumin gari kaza, kai daga ina kake, a ai ko na san wani a garinku, eh yaya suwa ne. Wannan zai sa su saki jiki da kai, a ina muka samu wannan, inda Jabiru aka ce yana tambayar su waye da waye, waye da waye, waye da waye. Al-Imam An-Nawawi a daidai nan yake cewa wannan ma yana da asali a cikin sunna, shine saboda ka sawa kowane mutum matsayi daidai nashi, anzilin nasa manazilahu, in baka san su ba ba za ka ba su matsayin da ya kamata ba. Ko kowa akwai irin matsayin da ya kamata a bashi na girmamawa da mutuntawa da ainihin abubuwa makamancin wannan. Wasu darajojin da Allah ya mutane baka iya ganin su a mazhari, alal misali ya zo a cikin sunna cewa a girmama tsoho da ya shekaru, a girmama malami makarantun alqur'ani, a girmama kaza, a girmama kaza da sauransu. To kaga makarantun alqur'ani ba za ka ga alama ba, dan ya zo a matsayin bako ba za a gane wani ai alaran ma bane, ai ya san alqur'ani balantana ai according mishi wannan extra mutuntawa. Amma ta yi tsoho ana iya ganewa da an ga farin gemu, da an ga shekaru da makamantansu. So kaga irin wannan haka, wani kuma yana da wata alaka kamar yadda aka samu anan, yana da wata alaka da ya cancanci wani girmamawa, dan uwanka ne ko mutumin garinku ne ko kuna da zumunci da mutanen shi da makamantansu. Wa minha fihi ikramu anna fihi ikramu ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama fa'ala Jabir, bawa ma mutanen gidan manzo Allah girmamawa ta musamman kamar yadda Jabir yi. Sannan istibabu qawlihi lidh-dha'ir wadh-dhayf wa na'ima marhaban, ashe mustahabbi ne ainihin wato ka ce wa mutum da ya kawo maka ziyara marhaban lale maraba. Sannan na daga ciki akwai bayani akan nuna halaccin yin raha da wasa da ainihin wato magana ta ainihin wato raha tsakaninka da baki da suka zo maka koda yara ne kanana ko ba da sauran shekarunka bane. Sannan wannan yana nuna kuma halaccin hadisin, yana nuna halaccin mene makahu zai iya masu gani limanci. Yace ya mana limanci yana makahu, akwai sabani game da malamai sun kai sun kawo game da shin ya kamata yayi ko bai kamata ba, maganganu guda uku. Wasu suka ce ma in akwai makahun ma da ya iya karatu to ya mafi mai ido cancanta, saboda makahu tunda baya gani hankalin shi ma ba zai kai zuwa ga wani kallon gefe ko nawa ba, sai ya kunna tsuwa taka suka kwanato. Su kuma malikawa suka ce a duk mutumin da ke ta na ƙasa kada ya limanci a cikin masu cikakkiyar halitta, saboda kar su dinga kallon shi suna tare da ƙasar shi nan har hankalin su ya ciratu daga barin sallah. Hajjaji malaman fiqh kenan, akwai iya ta'alili, iya kaiwa matuƙa wajen fito da ra'ayoyinsu, Allah ya gafarta musu. A taƙaice dai ya halasta Jabir na daga cikin sahabban da suka rayu har suka makance, irin shi, irin Abdullahi dan Abbas, shi ma ya makance waɗanda suka daɗe a duniya, Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗayansu. Wannan ya kawo wannan bayani akan wannan sabanin da malamin fiqh suka yi da sauransu. Sannan wannan yana nuna mana cewa wanda yake da gida shi ne ya fi dacewa ya limanci, ko da akwai wani sharifi a wajen ko wani mai daraja. Haka in sharifantaka ne su Muhammad ɗan Aliyu, ɗan Hussein, ɗan Aliyu sun fi Jabir daraja saboda ahlul bait ne su. Amma tunda gidan shi ne, to wanda ke da gida shi ya fi cancantan ya yi shugabanci na limanci sai in ya ba da dama ko ya ce wani ya yi. Al-Imam al-Bayhaqi ya fitar da hadisi daga sahabi Salman al-Farisi, har Imam Ahmad ma ya fitar da riwaya wacce ke takaitacciya da isnadi sahihi. Salman al-Farisi aka je wani waje za a yi sallah, an yi bakunta, an bakunce su sun ci abinci, aka zo za a yi sallah, akai da shi ana tura shi yana ja baya, ana tura shi alagatu malam kai sahabi ne kai mana sallah yake, da kyar suka roke shi ya sallah. Bayan da ya gama sallah sai yake cewa kar ku ga nayi tirjiyan ne saboda nan ba hurumi na bane, gidan wane ne, shi ya kamata ya limanci, da kuma tsoron kanna shugabance ku alhalin kuna kyamata ta ce dan manzon Allah ya yi alƙawarin narko ga duk mutumin da yake shugabantar wasu wanda ba su san shi. A ce ka ce dole sai ka shugabanci mutane alhalin ba su san ka, har in ka faɗi zaɓe ka tafi kotu ka ce baka yadda ba, wani yin bala'i ne wannan jama'a. Allah ya tsare mu, a yi ta rikici da kai. Wani ma tun a abin nan SUG za a dinga rikici da shi, ƙungiyar ɗalibai da ƙungiyar ɗaliban jihohi kaza kaza state student association, a yi ta rigima da shi sai ya magudu sai ya yi shugabanci dole. Wannan alama ne cewa yana da matsala. Kuma gani da kyau jama, sannan yana nuna halaccin yin sallah da tufa guda ɗaya. Jabiru ga shi da bargon shi na ajiye amma bai ainihin wato ɗauko shi ba, sai ya sallah da wani tufa wanda yake har yana faduwa. Sannan hadisin nan gwada mana ainihin wato halaccin ka taɓa ƙirjin mutum ko da babu riga a jiki, musamman yara ƙanana da aka ce ya sanya hannunsa a tsakankanin nonuwansa. Wannan lafazin sadiyu akwai maganganu da malaman loga suka yi akan shi cewa na namiji ana ce mai sadiyu koko sai nonon mace wanda yara suke sha ɗin nan shi ne ake iya ce ma sadiyu kawai. Kaga anan ya ce baina sadiyayya, nuni zuwa ga halasci, duk da wasu malaman loga suna ga bai halasta ba, suna ganin cewa idan na namiji ne sai dai a ce da shi sandu'a, sandu'atu fa'un da nunun mai ɗauri da dalun sai kuma wawun mai hamza a kan shi sai ta'un marbuta. Sandu'a menene sandu'a? Shi ne nipple, kan nono ɗin. Kaga na namiji kan nono kawai yake da shi, ba shi da nona, ba shi da hantsa, to sai dai a ce mishi sandu'a, in ji wasu malaman lugha. Wallahu a'lam. Wannan yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarin da ya cewa a fito a zo a ga aikin hajjin shi, nuni zuwa ga cewa mustahabbi ne shugaba a cikin al'umma ya dinga kiransu zuwa ga abubuwan alkhairi da zai tarayya da su akan alkhairi. Manzo Allah ya ce a gayyato kowa ya taho, wato duk wani abu muhimmi to a gayyaci mutane su zo su yi musharaka a ciki. Sannan a cikin hadisin akwai bayani akan cewa idan mace mai jinin biki za ta yi ihrami, za ta yi wanka. Wannan wanka ba wankan tsarki ba ne, a wankan ihrami ne, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Asma'u ƴar Umayza da ta yi wanka. sannan umarni ga mata masu haila da biki cewa su dinga ainihin sanya abin da zai toshe mazubar jinin. Sannan wannan ya nuna mana cewa mace mai jinin biki a shirya ta yin aikin haji, aikin hajinta ya inganta. Wannan na nuni zuwa ga halaccin hadisi, ya nuni zuwa ga halaccin zuwa aikin haji da kafa da kuma halaccin zuwa aikin haji akan abun hawa. Da aka ce Jabiru ya ce na kalla iya ganin ido na naga wasu akan abun hawa, wasu a kafa. To kaga kenan akwai halaccin zuwa akan abun hawa, akwai kuma halaccin zuwa akan a kafa. Sai malamai suka yi sabani wanne fi falala. Wasu suka ce zuwa a kafa yafi falala saboda wancan hadisin cewa iya wahalaka aikin haji iya ladanka. Wasu suka ce a'a, manzo Allah dai faɗi hadisin shi ya hau abun hawa, yana cewa ba wahalar tafiya ake so kai ba, wahala wajen jajircewa a gun aikin hajjin. Wasu kuma suka ce a kowa gwargwadon hali, wanda ke da halin hawa abun hawa in yake hawa to ya ba kanshi wahalar banza, wanda bai da halin hawa in yace sai ya takura ya nemi abun hawa to ya ba kanshi shi ma taklifi. Kowa gwargwadon hali, shi ne suka yi musharaka a cikin tawaga daya, wasu a kafa wasu akan abun hawa, kuma kowa ya samu falalar ta dace da shi. Wato linfiq rusatin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq ma ataahu Allah, wanda duk ya samu halin abun hawa, jirgi zaka hau, mota zaka hau, zaka sai jaki ne daga nan ka kama hanya, oho kai ka jiyo, ko keke, wasu har da keke suna zuwa, kuma ko yanzu zaka iya kama hanya ka tafi a kafa ba wanda zai hana ka. Inna ardi wasi'a in ji Allah, ko sai ka san yadda zaka yi ka karasa. Shi kanshi Ibn al-Qayyim da muke ta wannan karatu a littafin shi, ai da kafa ya kama hanya, Allah ne cikin ikon sa ya hada shi da wasu karabka suka rage mushi hanya, rage hanyar nan shi yasa muka samu falalar littafin nan. Ina fatan mun gane wannan. Da haka babu laifi a tafi a kafa, babu laifi a tafi a mota, a jirgi, zaka bi hukumar azai ne, zaka shiga international ne, zaka je ka sai private jet ne ka tafi da shi, oho kai ka jiyo. Daga cikin abin da ake fahimta a cikin hadisin akwai cewa yana daga cikin sunna masu aikin haji su isa garin Makka kafin ranar Arafa. Kar ka bari Arafa ta riske ka kana sanya aikin haji kuma baka garin Makka, don ya zamana ka je Arafa din a natse. Amma mun ji a baya idan an samu matsala babu laifi. Sannan yana daga cikin ainihin wato abin da ke cikin wannan hadisi na fiqhu shine bayani akan dawafi a ɗakin Allah guda uku a guje, a sassarfa guda hudu kuma a tafiya ga wanda yake tawaful qudumi, ɗaya daga cikin tawafan aikin haji. Sannan kuma za a karanta a cikin karatun raka'atai at-tawaf, za a karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad. Akwai wata magana da mallam yayi wadda take da ban mamaki, da suka sha bamban tsakanin shi da al-Imam Ibn al-Qayyim. Abin mamaki, Ibn al-Qayyim ya faɗa yace ba za a yi tahiyatul masjidi ba. Saboda mene? Saboda tahiyatul masjidi ba a yin ta a masallacin Makka. Shi tahiyatul masjidi din shi shine mene? Tawafi. Haka yace ko? Wannan malamin da yazo kan maganan nan sai yace wannan magana jahilai ce. Malai ba sa faɗan wannan. Wallahi haka yace. Abin mamaki yace tam wannan magana ba ka jin ta sai a bakin jahilai. Sune masu cewa wai tahiyatul masjidi a masallacin Ka'aba wai shine dawafi. Yace a wannan raka'o'in da aka yi guda biyu suna wakiltan tahiyatul masjidi din ne. Amma wannan sassarfa da yi da sauransu, dama in ka shiga masallaci in ba zama za ka yi ba, ai tahiyatul masjidi ba ta kai kanka, ba ta hau kanka. Amma sahihiyar magana Ibn al-Qayyim ya fi shi gaskiya. Ibn al-Qayyim ya fi shi gaskiya, duk sanda ka shiga masallaci ne alfarma ana so ka fara da dawafi ne, wallahu a'lam. A zahiri kamar bai ga waccan magana ba, dan da ba zai iya talakin cewa maganar jahilai ba ce, magana awam. Haka ya ce Allah ya gafarta musu da mu gaba daya. Malam ya ci gaba da cewa daga cikin waɗannan fa'idoji akwai bayani akan cewa idan an je Safa da Marwa ana so a yawaita addu'a bayan waɗancan azkaru din. Sannan hadisin na nuni zuwa ga cewa zaka tike da aikinka na dawafi ne a Marwa kamar yadda muka ji a baya. Sannan kuma hadisin na nuna halaccin rage gashi a wajen dawafin qudumi ba askewa gaba ɗaya ba, domin a lokacin da zaka aske wannan gashin duka zaka buƙaci zuwa ga wani aski kuma bayan 'yan kwanaki, shine na ifada. Zaka a askin farko na umara sai ka yi saisai, saboda ya zama akwai ragowar gashi, musamman mu da muke baƙaƙen fata gashin mu bai fita da wuri. Amma su a wajen Larabawa da galibin fararen fata akwai abin nan halittar su ko jin din suna fitar da gashi da wurwuri suna da gargasa halitta da haka wani a cikin kwanaki uku nan gashin shi na iya taruwa kuma again ba ka ganin muyin sai ga mutum ya shekara 45 bai gemu ba sai wani dan abu haka tsurut su ko sai ga mutum dan shekara 20 gemun shi ya cika cikake haka zaka ga jikin wani gashi inda ka san kana taba ainihin wato jikin kwarkwasa ko wani abu makamancin haka to dan haka ya danganta ga irin halittarka sai ka lura da haka wajen gashin da zaka ainihin aski sannan yana nuni akan cewa mutumin da ke kasar makka zai ihrami daga inda yake kawai ya tafi ainihin wato dakin ya kama hanya mina kenan insha Allah ranar 8 ga wata hakanan hadisi na nuna halaccin wato aje a sauka a namira aya da zango a namira kafin a isa filin arafa da kuma bayani akan halaccin mai aikin haji ya shiga cikin inuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kubba to malamai sun magana kamar yadda ya kawo akan bambanci tsakanin wadda zaka saka ta kan abun hawa da wacce zaka saka ta daki da zaka zauna a ciki da wadda zaka rike kana tafiya wanda kanka bai hadu da ita ba wasu suke ganin cewa abin da ya halasta kawai shine idan an sauka a masauki amma magana mai inganci da malamai suka bada fatawa akan ta shine ya halasta dukkanin surorin da zaka ainihin iya tunani matakar ba sutura bace wadda take makale da jikinka a lema ce kawai ko rumfa ko tanti ko inuwan wani gini ko mota da take da ainihin rufin samanta duk wannan babu lafi ya halasta a shiga ciki insha Allah sannan da nuna halastin yin huduba ko kuma mustahabbanci kenan ko da karfi na huduba da liman zai yi ma ma'aikata aikin haji ana so ai huduba akalla guda uku zuwa huɗu akwai huduba ta farko da ke bata da karfin mustahabbanci sosai wanda ya kamata a yi ta tun a makka ranar tarwiya kafin a fita sannan sai kuma wannan ta ranar 9 ga wata a ainihin wato tsayuwar arfa kenan sai kuma ta washe gari ranar 10 ga wata wanda za a yi ta ainihin ko dai mash'arul haram ko a ainihin bakin jamara sai kuma ta ainihin karshe wanda za a yi ta a zaman mina ranar 11 ko 12 amma mafi muhimmanci ita ce wannan huduba ta arafa abinda yake so ya zama koshi ana tunawa mutane watin bayanai akan aikin haji da tauhidi da abin da ya kawo su wannan wajen yana daga cikin ainihin fa'idar wannan hadisi cewa wajibi ne shugaba ya dinga wa mutane umarni da kyakkyawa da hannun su ga barin mummuna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta bayanai sannan da kuma nuni zuwa ga kwadaitar da musulmai akan tsare haƙƙin jini tsare haƙƙin kaza da musamman tsare haƙƙin mata saboda raunin su da yi kokarin nuna musu kyakkyawan mu'amala a cikin rayuwa da tsare haƙoƙin su al-Imam an-Nawawi a wannan wajen yayi bayani dalla dalla kuma yayi ishara akan cewa a cikin littafin shi Riyadus Salihin yayi nuni zuwa ga hadisai ya tattara su a wuri a hadisan babin da yake magana akan al-wasiyatu bin nisa jan kunne ainihin da aka yi mutane akan mata sannan hadisin na nuni zuwa ga cewa mata bai halasta su bar wani ya shiga gidajen mazajen su ba sai da izinin mazajen anan ma al-Imam an-Nawawi ya tattauna dalla dalla akan ina hukuncen da suke da alaka da haka shin kowane mutum ne bai ainihi in ya zo gidanka sai an tambaye ka sannan za a bar shi ya shiga wasu malaman suna ganin wannan wasu malaman kuma suna ganin abin ya tafiya a urf a bisa irin al'ada ka kai da aka sani da irin ɗabi'ar ka da kuma al'adar yankin da kake raye bayan umumin hani to waɗanda kuma za a bari su shiga to da waye na farko dai misali akwai waɗanda aka yi istisna shine mahaifinka mahaifiyarka da sauran ainihin ire-iren waɗannan waɗanda suke magabtan mutum waɗannan babu wani shamaki dole a basu shiga sai kuma ƴan uwan miji da ƴan uwan mata to waɗannan anan ne ake samun matsaloli da ƙawaye to idan kika san mijinki ba mai son shigowar ƙawaye da ƴan uwa bane to karki bar kowa ya shigo sai da izinin shi idan ko kika san cewa waɗanda suke a ciki masu mutunci da kirki da hankali baya damuwa don sun shigo bisa ma'arufi bisa ka'idar shari'a to babu laifi ana iya barin su shigo dukkan ka duba a cikin sharhin Muslim na nau'i yayi waɗannan bayanan sannan wanda kuma ya zama garibi ne gaba ɗaya baƙo baya cikin wannan category din to wajibi ne zama da izinin miji izini tabbatacce kafin ya shiga gidan shi wannan fa mujarradin shiga gida jama'a, ba wai ma a ce za a bashi masauki ko za ta kwana ko ta zo yin jam ayin kanwar wata kawata ce da muka yi karatu tare kuma ka hada NYC shikenan ga san ta zo yin jam Zaria da haka ta toti ta kwana a gida sai ka tsoko kai za ka ci abinci sai ya ce ya an ba wata bakuwa ai da ma kai ba za ka samu ba sai bakon ma kuma a ce ai nan za ta kwana duk wannan matayen mu suna yi kuskure ba da izinin mazaje ba kamar yadda ba kya fita sai da izinin miji to haka kuma ba kya shigar da wani gidan shi sai da izini hatta yara da ake kaiwa makwabta da sunan reno ko ajiya ko makamanta haka ya kamata ya zama akwai consensus da mijinki akan ya yadda a dinga ajiya yaran nan na makwabta in ba haka ba ki dena ina fata mun gane wannan to mu kuma zamu zama muna da ainihin muruna muna da saukin hali kar ka ce to shikenan tunda an baka veto power bari ka zama dictatorial ka zama ainihin wato wani mai tsaurin hali wanda abbe kai ya kawo sai kamar da shi fituna wallahul musta'an sannan wannan na nuni zuwa ga halaccin dukan mace dan ladabtarwa idan akwai bukata kamar da muka yi bayani a baya hakan sannan kuma na nuna wajibcin dole ne mutun ya ciyar ya sitirtar ya ainihin wato ba matar shi wurin zama da sauran bukatu na rayuwa wajibi ne akan shi wannan wajibi ne dole da kuma halaccin sallah da hada sallah a ainihin mina kamar da mun yi bayani wannan a baya zamu tsallake shi ma sannan nuni zuwa ga cewa a tsayuwa Arafa inda yafi falala shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kasa da wannan wanda ake cewa Jabalur Rahma kusa da shi yana daga cikin jahilci kokarin sai ka hau kokarin sai ka zauna akai ko ka shafe shi wanda duk bai samu wannan wurin ba yana iya tsayawa a duk inda ya samu dan manzon Allah ya ce na tsaya anan kuma duka Arafa wajen tsayawa ce sannan wannan nuna halaccin watin goyo akan abin hawa in abun hawan ba zai cutu ba mota ce babur ne keke ce jaki ne doki ne takarkari ne duk abin da kake hawa babu laifi ka goye wani amma kaka dauko mutane kai ma mashin din ka oba ko mota ai mata oba saboda za a je sallar idi ko za a je biki ko janaiza sai a cika mota ayi overload wannan ba daidai bane an cutar da abun hawa an cutar da mamallakin abun hawa sannan babu laifi ainihin wato idan an goye mutum har ma ku yi ta'i da shi ko ka ba shi dama ya yi wani abu wannan kuma na nuni zuwa ga idan ka ga mutum na yin wani barna za ka gyara da hannu da baki shi da manzo Allah ya ga wannan yaro a fan dan Abbas yana kallon mata ya kawar da fuskar shi da hannun shi kaga falyugarihu biyadihi kenan sannan kuma ya magana bilisanihi kuma barin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla din ya ƙara kalla na nuna cewa wannan abin da ya aikata ba haramun bane amma zari'a ce zuwa ga haramun shi sa ya hana shi saddan da zari'a amma kallo daya ya halal to amma da manzo Allah ya ga ya zake a wajen kallon yana dogon kallo to shine manzo Allah ya kauda fuskar shi musamman kuma saboda yana bayuwa zuwa ga bayanin da Jabir yayi cewa saurayi ne kyakkyawa wato irin wanda a ɗabi'ance mata ke fitinuwa da shi ko kun tuna katakan da Malam Albani ya yi akan a daina sakewa ana barin ƙananan samari masu irin kafa hulunan nan da sa gilasai a ce su ne malaman islamiya duka a tara musu yan mata ya yi guga ya yi sukola ta jubula ya ji turare malam ya shigo kuma ga wani gilashi haka na yan gari a islamiya duk sai haɗa yan matan faɗa gaba ɗaya gashi kuma ya iya tilawa shikenan kawai ba za su dinga gane karatun ba mallam ya taɓa mu labarin wani da ya je wa'azi a Abuja irin haka wani kyakkyawan saurayi ya je wa mata wa'azi a cikin mata wata ta bada ainihin tambaya da shawara cewa dan Allah mallam in za ku zo wa'azi ku daina irin wannan shigar da kuke ta ce wallahi duka hankalin matan baya kan bayanin da kake duka akan gilashin ka yake da karin hulashi sannan kuma haka usari suke sai ga usadu mallam inda ka san angu inda ka san an saka shi a irin mai sunan shi show glass din nan ana talla da shi wallahi inda ka san an saka shi a show glass a supermarket ba hana yin gayu ba amma dai ya zama yana da ka'ida dai da kuma abubuwa makamanta waɗannan Allah dai shi kyauta to wannan kuma yana nuna cewa dole ne a bar mina da zaran ainihin magariba ta yi a ainihin wuce zuwa Muzdalifa sannan na nuni zuwa ga cewa kwana a Muzdalifa muhimmi ne daga cikin muhimman aikin haji Malam Ali Adam ya kakata zuwa ga cewa wajibi ne ba rukuni bane. Idan akwai larura mutum na iya wucewa bayan ya dan tsaya a wajen. Lafazin Muzdalifa malamai sun yi bayani akan asalin shi daga al-izdilaf. Al-izdilaf shine taruwar da ake a wajen. Da a jahiliya anan ake taruwa a nuna isa da alfahari. Sai Allah ya zo ya canza cewa to a taru a kwana cikin wato nuna tawalu dan kowa ya zama ba komai bane shi a gaban Allah. In ka je duk wanda ya taba ganin wato abin nan wada'i yanayin Muzdalifa zaka san cewa kowa a gaban Allah bai isa ba, dan mutane ne ga sunan fululu kowa haka zai kwana akan titi akan duwatsu sai dai shimfida mayafin shi ya kwanta. Wani yana kwana ne a 5 star hotel a inda ya so kadin matukuna a Makka. Wannan ka san inda gidan shi yake da garin su da mukamin shi da makwancin shi ka san da ba dan ibada ba yafi karfin wannan abu. Ba yadda za a yi kwana yin haka ba dan ibada ba. Amma Allah ya ce a kwana a wajen a cikin sanyi dan kowa ya kaskantu a gaban Allah. Ina fata mun gane wannan. To da haka wannan ibada ce mai muhimmanci daga cikin ibadun haji wanda take karya zakatun mutane wanda suke dabberawa. Zaka ga kowa shugabannin kasashe manyan attajirai manyan malamai alarammomi masana huffazu manyan yan kasuwa manyan yan boko farfesoshi waɗanda komai a duniya nan da suke so suna da shi. Amma a ranar ba za ka kwana a ɗaki ba, a filin Allah za ka kwana. Haka hadda yara ƙanana da mata da duk wanda ya zo wajen a wurin zai kwana don ya san cewa Allah ne kaɗai yake da iko. Amma idan akwai larura babu laifi ana iya wucewa bayan ka yi wasu ƴan awoyi a wajen. Wallahu alam, haka dai malamai suka ce. Wannan yana nuni kuma izuwa ga cewa wajibi ne a dinga kauda ido daga kallon mata ɗin. Shine kamar yadda muka ji a waccan gaba, ya musamman idan ka san cewa mata na iya fitinuwa da irin yanayinka, ka kalle su kalle ka, daga nan kuma sai wani abu ya faru. Haka nan wato daga cikin fawaid da malai ya fitar anan cewa yana nuni izuwa ga cewa jifa da dutse bakwai ake, sannan za a yi kabbara akan kowace jifa. Sannan jifa din nan da ake yi sunna ce ta ainihin Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam, kamar yadda hadisi ya bu a cikin littafin ainihin Sunan Tirmidhi cewa sayyidina Ibrahim ya yi ta jifan shedan so bakwai har sai da ya kada shi, ya ƙara ganin shi a jamra ta biyu ya ƙara jifan shi har sai da ya kada shi haka a jamra ta uku. Da haka wannan addini ne, haka Allah ya tsara shi za a dinga yi. Ba a buƙatar sai ka tambaya cewa to me ye amfanin wannan jifa, dan wasu ƴan boko da waɗanda suke ainihin wato ƴan falsafa suna da irin waɗannan mugayen tunanin. Hakanan wannan yana nuni izuwa ga mustahabbancin yawaita hadaya. In kana da kuɗi ka tafi da kuɗi ka je ka sai dabbobi da yawa, ka sai raƙumi 100 ko 50 ko ka sai rago guda 100 ko 50 ko 80 dukkan suka yanka kai hadaya da su, ƙarin falala ne da ƙarin lada gare ka. Da kuma nuni izuwa ga mustahabbancin ka yanka da kanka in ka samu hali, in baka samu hali ba kana iya wakiltawa. Sannan mustahabbancin kuma ka ci naman da wani bangare daga cikin naman ka ci, domin ba fidiya bane, hadaya ne, wani bangare ne na ainihin wato nusuke din. Wannan na nuni izuwa ga cewa babu laifi daga Arafa ana iya tafiya akan abun hawa a koma Makka, kamar yadda manzo Allah ya koma, da kuma a koma a kafa babu laifi, a koma Muzdalifa da Mina a kafa. Sannan kuma yana nuni izuwa ga cewa karka takurawa mutane wajen tafiya, ka ce kai sai kayi sauri, tunda akwai cinkoso sai ka tafi a hankali yadda kowa ke tafiya a hankali. In yaso idan ka samu wuri kana iya ƙara sauri, musamman ga masu tafiya akan ababen hawa za su iya fahimtar wannan. Da wani lokaci za ku baro ainihin wato Arafa din, ba za ku isa Muzdalifa ba sai tsakiyar dare. An yi tafiyar da inda gudun ake daga nan an kusa Iluri, sai tafiya kilomita 350 a wannan tsawon lokacin da ku kuma za ku ci na tafiya kilomita 9-10. Galibi ma wani lokaci ya fi fa’ida ka tafi da ƙafa, na ƙafa za su isa tuntuni sai su huta, na mota suna tana a cikin gosulo saboda cunkoso na ban mamaki. Sannan yana daga cikin ainihin wato fawa’idin da ke cikin wannan hadisi ya ila yau nuni izuwa ga cewa babu shakka akan watin haramci na yin abubuwan da ba su halasta ba a wurin aikin haji da sauransu, kamar aske gemu, kamar ainihin wato shan taba, kamar sanya zobe na zinariya da abubuwa da dama. Ga sunan waɗanda ainihin wannan malami yayi ta bayani akan su zamu bar su a haka sai mu isharar izuwa ga ainihin littafin waɗannan daga cikin fa'idodin din kenan mas'ala ta gaba da nayi isharar izuwa gare ta ita ce mas'ala da muka tattauna akan ma'ana hadisin al-hajj arafa hadisin nan da ainihin muka karanta shi a baya shi ma zamu isharar ne kawai zuwa ga littafin adwa'ul bayani fi ibahil qur'an bil qur'an tafsirin ainihin wato babban malami wato ainihin wato al-allamatu shankidi Allah ya gafarta mishi wannan littafin shi ma aya ne game da irin falal da Allah yake wasu bayin Allah koda sun zo a ƙarshen zamani wannan malami littafin shi dinnan mausu'a ce game da ilimi na ainihin tafsirin qur'ani da qur'ani tafsirin qur'ani da sunna tafsirin qur'ani da asar na magabata bayani akan illolin hadisi da istinbatin hukunce-hukunce a cikin ayoyi da kawo mazhabobi na malaman fiqh da iya tarjihi akan su duka zaka same su a cikin littafi mujalladi 10 ne gashi wannan bugu ne da aka yi tun da can a Darul Ihya'i Tirasul Arabi a kasar Beirut wannan mujalladin da ke hannu na shine mujalladi na ainihin wato 3 a cikin shi zaka samu wannan karatu a cikin suratul hajji fadin Allah wa adzinna nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli yatina min kulli fajjin amiqin liyashhadu manafi'a lahum karkashin wannan aya yayi bayanai masu yawa ƙwarar gaske game da ainihin wato tafsirin ta da bayani akan mas'alolin aikin haji da wuya ka same su ma a cikin wani littafi wanda ba na fiqh ba na tafsiri kama haka ya bassata su ƙwarai da gaske wajen bayanan da yayi akan ainihin wato abin nan to gashi dan karanta mana gaba ɗaya kankanin bayani da yake cewa a shafi na 294 yace alhasil walhasil anna wuqufa anna alwuqufa bi arafata ركن من اركان الحج اجماعا abinda zaka tattara bayane ka gane daga karshe cewa tsayuwa arafa to rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji bisa ijma'in malamai wa anna man jama'a bainal layli wan nahari min ba'di zawali fa wuqufuhu tamun ijma'an wanda kuma ya hada tsakankanin wani bangare na rana da wuni wajen tsayuwar sa arafa bayan zawali tun daga bayan zawali ma'ana har zuwa faduwar rana to wannan aikin hajjin shi ya cika insha Allah wa anna man iktasara 'ala al-layli duna an-nahari wanda ko bai iso arafa ba sai da daddare rana arafa din bayan faduwar rana fa wuqufuhu tamun shi ma tsayuwar shi ta cika wala dama 'alaihi inda al-jumhur mafiyan malamai suna ganin ba sai ya yanka ba khilafan lil-malikiyyati al-qa'il bi luzumi ad-dami sabanin malikiya wanda suke ganin idan mutun ya zo arafa ranar ainihin daren sallah kenan bi riski wunin arfa din ba to sai ya zubar da jini na ainihin jabru wa anna man iktasara 'ala an-nahari duna al-layli suka ce kuma su kuma inji malikiya suka ce wanda kuma ya tsaya wunin arfa rana bata fadi bai ba arfa lam yasihha wuqufu ila al-malikiya to aikin hajji shi lalace wa inda jumhurul ulama agun malamai ko mafi yawan su hajjuhu sahihun aikin hajji shi inganta منهم الشافعي وابو حنيفه وعطاء والثوري وابو ثور وهو الصحيح من مذهب احمد yace wannan shine abin da ya inganta daga waɗannan malamai to gashi nan dai jama'a ya ci gaba da ainihin bayane dalla dalla wannan ɗan somun tabu ne kawai a cikin ainihin matsala ina fata mun gane wannan jama'a to waɗannan su ne ainihin bayane zaka koma littafin sharhin muslim na nawawi da wannan sharhin da ainihin al-mufhim lima ashkala min talkhis muslim na al-imam abul abbas al-qutubi duka zaka samu bayane akan waɗannan matsaloli insha Allah da wasu ƙare-ƙaren bayani sai mu koma cikin littafin zadul ma'adi fi hadi khairil ibadi الامام ابن القيم yake cewa wa hunaka unzirat alayhi anan wajen ne aka sauka wa da manzon Allah fadin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina al-ma'ida aka sauka wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya fadin Allah cewa al-yawma ayaw wannan rana alif da lam anan lil ahad al-hudurini wato wannan ranar da kuke cikin ta akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islamu dina kuma na yadda kuyi aiki da musulunci a matsayin addini na inji Allah wa hunaka saqata rajulun min al-muslimina ar-rahilati anan ne kuma wani mutum daga cikin musulmai wanda suke cikin aikin haji ya fado daga kan abun hawarsa wa huwa muhrimun yana cikin harama famata nan take sai ya rasu فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa a mishi ainihin likafani da tuffansa wala yumassa bi tibin, kada a shafa man ainihin tuffan turare kamar yadda mai aikin haji bai shafa turare, to haka koda ya mutu. Wa an yughassala bima'in wa sidrin, a mishi wanka da ruwa da magariya. Wala yughatta ra'suhu, kar a rufe mishi kansa. Wala wajhuhu, kar a rufe masa fuskarsa. Wa akhbara anna Allah ta'ala yab'athuhu yawm al-qiyamati yulabbi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ranar al-qiyama Allah zai tashi wannan bawan Allah nashi yana labbaik Allahumma labbaik. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul hajji na sahih Bukhari da Imam Muslim. Wa fi hadhihi al-qissati 12 hukuman, malai yace a cikin wannan labarin na mutuwar wannan bawan Allah akwai hukunci guda 12 da za a cire. Al-awwalu, hukunci na farko, wujubu ghaslil mayyit, cewa wajibi ne idan mutum ya rasu a mishi wanka. Li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bihi, saboda manzo Allah yace ainihin wato wa an yughsala, a mishi wanka, umarnin da ya bayar cewa a wanke shi. Al-amru yaqtadi al-wujub. Al-hukmu ath-thani, hukunci na biyu, annahu la yanjusu bil mauti, cewa shi musulmi baya zama najasa dan ya mutu. Li annahu law najasa bil mauti lam yazidhu ghusluhu illa najasa, domin inda ya zama najasa ne bayan ya mutu, to babu abinda zai kara mishi da wanka sai kara zama najasa. Li annahu najasatul mauti lil haywani ainiyya, saboda najasar da ke jikin dabba idan ta mutu, mushe idan ya mutu, to najasa a jikin mushen da za a samu mushe a ce a wanke shi zai tsarki, ba zai tsarki ba. To wannan nuni zuwa ga cewa musulmi baya najasa kenan koda ya mutu. Najasa ana raba ta zuwa gida biyu, akwai alhissiyya, akwai almanawiyya, irin kashi, irin fitsari, irin mushe, wannan sune najasat alhissiyya. Ko kuma najasa ma'anawiyya, irin fadin Allah da yake cewa innamal mushrikuuna najasun, lalle kafire najasa ne, wa'ana najasa ce ainihin wato ta ma'ana, wannan bai hana ka gaisa da su, bai hana ka banawar da su. Da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi, innal mu'mina la yanjisu, a cikin hadisin ainihin al-Imam al-Bukhari wanda Abu Hurairah ya rawaito. Ina fata mun gane wannan. Fa inna sa'idal munajjis sa'idal munajjisuna فإن ساعد المنجسون على أنه يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت. ذاك إذن يضمن أينهم واتو أنشي سوء نجسا ذات زمتا ركاكا إذن أون كتا تأني تشوى بذات زمتا نجسا كنان دموتوا. وإن قالوا نسكة لا يطهر لم يزد الغسل أكفانه وثيابه waghasilahu ila najasati, in ko suka ce yana radi ne ga masu cewa gawa najasa ce, gice masu cewa najasa ce, in sun ce in an yi wanka ta tsarkaka, to yana cewa kenan ba mutuwa ce tashi najasa ba, dan mutuwa ba ta cikin lissafin abubuwan da ke karye tsarki. In ko suka ce ko an wanke baya tsarkakuwa, to suna nufin kenan wanka ma bai da amfani, ya sa su ne a kwana ko taya. الحكم الثالث ان المشروع في حق الميت cewa abin da yake daidai shari'a ta yadda da shi ga bisa haƙin mamaci, an yi ghassala, a mishi wanka, bima'in wa sidrin, da ruwa da magariya. Wala yuktasaru bihi ala alma'i wahdahu, kada a mishi wanka da ruwa kadai, wajibi ne a sa magariya idan an samu, in ba a samu ba ana iya substitute dinta da sabulu, dan magariya tana matsayin sabulu ne. Wanka na farko za a yi shi da tsantsar ruwa, idan aka zo na biyu za a saka magariya a ruwan a kada a kada sai ya zama tayi kumfa, sai a samu sabulu ko wani tsumma ko makamanci haka wanda za a dinga dirra jikin kamar yadda muke yake wanka a rayuwarsa. To idan babu magariya a kusa, babu laifi a samu sabulu ko wani abu makamancin haka wanda zai tsaya matsayin ainihin magariya. Haka malamai suka bada fatawa, wa kad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sidri fi thalathi mawadi'a, manzo Allah ya bada umarnin cewa ai amfani da magariya a wurare guda uku. Hadha ahaduha, akwai daya nan wajen. Wasani, wuri na biyu, fi ghusli ibnatihi bil ma'i wa sidr, a inda yace a wanke masa essa da ta mutu kenan matar sayyidina Usmana, yace ita ma ai mata wanka da ruwa da magariya. Wasalisu, na uku, fi ghusli al ha'idi, game da wanka na mace idan ta yi tsarki na haila, kamar da al-Imam Muslim ya rawaito da al-Imam ainihin Abu Dawuda. Wa fi wujubi as-sidri fi haqqi al-ha'idi qawlani fi madhhabi ahmada, dangane da wajabcin cewa mai haila sai ta yi amfani da magariya wajen yin wanka. Akwai magana iri biyu a ainihin madhhabin imamu ahmad, cewa mace mai wankan haila, wankan haila mata ku ji kawai ba da ruwa kawai ake yin shi, in an wanka da ruwa kuma za a zo a maimaita wankewa da magariya ko sabulu a inda ba a samu magariya ba. Hadisi ne sahihi al-imamu muslim ya fitar da shi, ga lafazin shi, ta'khudhu ihda kunna ma'aha wasidrataha fatatuhuru, daya ku ta dauki ruwanta da magariya ta je tewanka. Na san mata za su ji wannan bambara kwai ko, amma shine daidai magana wannan, in babu magariya sai ki nemi sabulu, saboda wannan yana faruwa ne dan kasancewar tsarki irin na jinin haila. Za a yi shi ne ba wanke kawai gabobin ba, a hadda wanke asarin jinin wanda kuma yana da karni da makamantansu. To daga cikin wato mawad wanda suke saurin kawar da shi akwai magariya din, da haka aka yi umarni da yin amfani da ita. Haka kuma shi wanka mamaci, saboda wannan ne wanka na karshe da za a mai a duniya, to ana so ya zama ya tafi ga Allah cikin kyakkyawan yanayi da tsarki da tsafta, kamar da koda a nan duniya ne in zaka je ganawa da wani babban mutum ai bai yi ka tafi ka cakata, zaka yi wanka na musamman rana, ka sanya sutura ta musamman. To ganawa da Allah ke mutuntanta a yi ma wannan fiye da ganawa da kowa. Za mu saurara a nan, sai Allah ya kai mu karatu na gaba a gobe insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.